The voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 27 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanin labarai.
A yau Juma'a, jami'an sojin Ukraine suka ce sojojin Russia na ci gaba da kai farmaki a Ukraine, abinda ke jaddada bukatar Ukraine ta samun karin makamai daga kasashen yamma. Haka kuma a yau Juma'ar, Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Palestine suka harba. Koriya ta Kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girki makaman nukiliyar Amurkan.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya wata kotun sauraron kararrakin zaɓe ta sauke gwamnan jihar Oshun Sanata Ademola Adeleke daga kujerarsa. To sai dai bangaren gwamnan na cewa,
amma kuma mu ma mun ɗaukaka ƙara saboda irin jama'ar dai da suka fito suka zaɓe wannan bawan Allah shi sanata.
To wasu 'yan Najeriya ciki har da Sanata Rabu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NPP na ganin talakawa ne za su fututuwa da matsalar canjin takardar naira. Ko me yasa?
Duk mutanen nan duk wannan kalida da biliyan ko yana da biliyoyi bai da matsala da wannan tsari da aka kawo domin bankuna.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar an damke wasu gaggan 'yan damfara na ƙasa da ƙasa da kuma wasu nau'ukan miyagu. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. A yau Juma'a, jami'an sojin Ukraine suka ce sojojin Russia na ci gaba da kai farmaki a Ukraine, abinda ke jaddada bukatar Ukraine ta samun karin makamai daga kasashen yamma. Jami'an Ukraine din sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai a yankunan arewaci da arewa maso gabas da gabashin Ukraine. A cikin jawabinsa na yau da kullun ga al'ummar kasar a jiya Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga ƙaruwar adadin ƙasashen da ke yin alƙawarin samar da makamai da suka haɗa da tankokin yaƙi a daidai lokacin da suke matsa lamba kan buƙatar gaggauta kai musu makaman da aka yi alƙawari. Hanya ɗaya tilo da za a dakatar da wannan ta'asar da Rasha ke yi ita ce samun isassun makamai. Saboda Rasha, wacce ya bayyana a matsayin 'yar ta'adda, ba za ta fahimci komai ba sai wannan, in ji Zelensky. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau Juma'a a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Palestine suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashe-tashen hankali bayan wani ƙazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Rundunar sojin Isra'ilan ta ce ta kai hare-hare aƙalla sau biyu kan mayakan wata ƙungiyar adawar jihadi waɗanda suka yi zargi da suka harbe wasu 'yan Isra'ila. Kawo yanzu ba a samu rahoton wasu da suka jikkata ba daga ɓangarorin biyu. Isra'ila ta ce ta kakkaɓo akasarin rokokin da aka harba daga Gaza. Rikicin na yau Juma'a ya biyo bayan farmakin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira a jiya Alhamis a Jenin, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane tara a ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni da aka zubar da jini a gabar ta yamma da kogin Jordan. Koriya ta Kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girki makaman nukiliyar Amurkan. abinda ake gani kasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a birnin Seoul. Austin, wanda zai kai ziyara a babban birnin Koriya ta Kudu ranar Litinin, ana sa ran zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol, kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayar da rahoto.
To, an jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta sauke gwamnan jihar Oshun Sanata Ademola Adeleke daga kujerarsa, amma ɓangaren gwamnan ya ce ba fa za ta saɓu ba. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal da rahoton.
Kotun sauraren ƙararrakin zaɓe a jihar Osun ta cire gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP. Mai shari'a Tetsiya Kume ya karanta hukuncin cire gwamnan Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a bisa hujjar cewa hukumar zaɓe ta Najeriya mai zaman kanta INEC bata bi dokokin zaɓe da ake kira Electoral Act a wajen ayyana Ademola Adeleke, wanda ya lashe zaɓen gwamna na ran 6 ga watan Juli na shekara 2022 ba. Mai shari'a Kume yace akwai aringizon ƙuri'u a zaben gwamnan na jihar Osun. Daga nan aka cire ƙuri'un da aka yi aringizo, sai alƙaluman zaben suka nuna cewa tsohon gwamna Goyega Oyetola na jam'iyyar APC ne yake kan gaba. Ƙuri'u 314,931 ya kada gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP mai ci ya sami ƙuri'u 290,266. Don haka tsohon gwamna Goyega Oyetola na jam'iyyar APC ne ya ci zaben. Mai shari'a Kume nan take ya umarci hukumar zaɓe INEC da ta karɓe certificate ga gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP da baiwa Goyega Oyetola na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan na jihar Osun. Aka gudanar bara, wani jigo a jam'iyyar PDP ya ce ko da yake sun karɓi hukuncin amma tuni sun ɗaukaka ƙara.
Sunana Honorable Ado Garba, Trustee of Community Chairman. Muna kotu aka yanke shari'a cewa Oyetola shine ya ci zabe, amma kuma mu ma mun daukaka kara saboda irin jama'a da suka fito suka zabe wannan bawan Allah shi Senator Nuruddin Ademola Adeleke. Kiya rugama da judiciary har yanzu na akwai kurakurai saboda zabe ne aka yi, bivas kuma ta tantance wa'anda suka zabe. To sannan kuma a zo a ce gashi
ya kuka ji da wannan hukuncin?
Gaskiya ya ba mu ji dadi ba.
Kuna korafin cewa mutane da yawa sun zo sun zaɓi shi Ademola Adeleke, ba a ganin cewa watakila alƙalin ya yi bincike ne ya ga cewa wasu mazaɓu an yi aringizon ƙuri'u?
Ai, ba wani magana aringizo, can ce ce ma mu ne muka ci wannan zaɓe, haka aka murɗe mana zaɓen.
Me kuke fata ga wannan shari'a yanzu a can gaba?
Adalci muke so.
Shi ma wani kusa a jam'iyyar APC cewa ya yi.
Sunana Muhammad Bashir Hussein, jigo a jam'iyyar APC amma ɓangaren tsohon gwamna mai girma Abdulrahu Arugbashala. Shari'a ne sabanin hankali, ba abin da ba ta kayawa, sai dai kawai mu ce Ubangiji Allah ya taimaka ya ba mai rabu sa'a, domin ka san an nana ta irin wannan a shekara ta 2018.
Ko da yake baka bangaren hun Adegboye ga Oyetola wanda kotu ta ce shine ya lashe zabe, to yaya kake ji a halin yanzu?
Abin da muke ji a yanzu shine cewa hakika mu asali a matsayin APC muna son dan APC ya kai labari, ma'ana ya zama gwamna. In ba da aka mai da mu aka wulakanta ba ka mai da Musa ne ware.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da cigaban labaran duniya.
Wani ɗan bindiga ya kashe shugaban jami'an tsaro na ofishin jakadancin Azerbaijan da ke Iran. Ɗan bindigar ɗauke da bindiga ƙirar Kalashnikov ya kuma raunata wasu mutane biyu. ‘Yan sanda a Tehran sun ce an kama wanda ake zargi. A cewar kamfanin dillancin labaran Faransa, wanda ake zargin wani ɗan ƙasar Iran ne wanda ya ce ana tsare da matarsa a ofishin jakadancin har tsawon watanni 9. Kamfanin dillancin labarai na Tasnim ya bayar da rahoton cewa mutumin ya shiga ofishin jakadancin ne da ƙananan yara guda biyu. Kuma mai yiwuwa harin da ya kai wa ofishin ya faru ne saboda wasu matsaloli da suka shafe shi na kansa. Gwamnatin Somalia ta nuna jin daɗinta da mutuwar Bilal al-Sudani, shugaban ƙungiyar ISIS wanda dakaran Amurka na musamman suka kashe a wani yanki mai nisa da arewacin Somalia a daren ranar Laraba. Hussein Sheikh Ali mai baiwa shugaban ƙasar Somalia shawara kan harkokin tsaro ya shaida murya Amurka a jiya Alhamis cewa muna maraba da mutuwar al-Sudani. Ali, wanda ke nan birnin Washington, ya shaida murya Amurka cewa ƙungiyar ISIS ba ita ce babbar barazana ga Somalia ba illa al-Shabab, amma shugabanta al-Sudani ɗan ta'adda ne mai hatsarin gaske wanda ke yin barazana ga Somalia da kuma gabashin Afrika. Amurka ta kai harin ne akan al-Sudani wanda shine muhimmin mai taimakawa ƙungiyar ISIS da kuɗaɗe. Harin ya faru ne a tsaunin Kalmiskad a wani katafaren kogi mai nisa a yankin Bari na jihar Puntland ta Somalia.
A gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Har yanzu muna Najeriya, inda ake ci gaba da kace na ce kan wa'adin daina amfani da tsaffin takardun kuɗin naira na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen a tsawaita wa'adin, har da ɗan takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin jam'iyyar NNPP Sanata Rabu Musa Kwankwaso, wanda ya ce muddin ya ci zaben ba wanda zai yi asarar kuɗinsa. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton.
Madalla, wallahi gwamnatin Muhammadu Buhari ba mu yi maraba da wannan canjin da ta yi ba, farikin haka. Gaskiya ya za a yi canji cikin sati ɗaya kuma ba sabon kuɗi.
Lokacin da 'yan Najeriya ke korafin tuni, wasu sun daina karɓar kuɗin gabanin wa'adin ƙarshen watan nan. Rabiu Kwankwaso ya ce yana takaicin yadda babban bankin ya ƙi amincewa da takirar majalisar dokoki na ƙara wa'adin canjin.
Amma dai mu tsarinmu dai mun zauna mun yi shawara a jam'iyyar NNPP cewar in Allah ya sa muka samu nasara nan da kimanin wata daya, to duka mutane waɗanda suke da halaliyar kudadansu a hannunsu za mu bude musu window su je su shiga bankuna su je su kai kudadansu haladdinsu a basu kudadansu, domin mu muna da niyyar mu gwamnati wacce take za ta tausaya wa al'umma, talakawa bayan Allah wanda muke so mu ciccida su da ƴaƴansu da jikokinsu da iyalansu su ma su zama waɗansu mutane. Mu a bangaren mu mun damu da kowa a mu kudamuwa da mai karamin karfi, domin dansa ake gwamnatin fiye da ma wanda suke suna da hali. Wannan muna ganin gwamnati ya kamata ta duba don ba masu mu kai haka, amma an kai din in Allah ya yarda babu wanda zai yi asara a ƙasar nan a kan cewar kana da halaliyarka. Tunda mutanen nan wannan kaji na da biliyan ko yana da biliyoyi bai da matsala da wannan tsari da aka kawo, domin bankunan ma duka nasu ne.
Rahotanni na nuna sassan Najeriya wasu kasuwanni sun dakatar da hada-hada idan rashin sabbin kuɗin yin hakan yayin da suka daina karɓar tsoffi. Ɗan jam'iyyar APC Garba Sale na daga masu ganin gwamnan babban bankin na neman haddasa wa jam'iyyarsu cikasa babban zaɓe da aka yi buƙaci sauya matsaya.
Shi MFL muna jawo hankalinsa wannan abun ya tsaya ya yi tsam da ransa ya duba. Mu Najeriya mun kai mu karɓi wannan abun a wata biyu ko wata uku, don yanzu in kai example da Burtaniya yau King Elizabeth ta mutu, yau King Charles nan yanzu sabin kuɗin Ingila gaba ɗaya zai koma hotunansa. Yanzu sun ba da wajen at least wajen 8 to 7 months za a fara withdrawing tsoshin kuɗi. Economy mu namu system ɗinmu ma bai kai nasu ba, kuma su muke kwafin. Ga enough time da suka bayar, to wannan ni ina jawo hankalinsa ya duba waɗannan abubuwa.
Yanzu zai za a jira ga ko babban bankin zai saurari barazanar majalisa ta sa kafar wando ɗaya da Emefiele ta hanyar ƙara wa'adin ko ko akasin hakan.
Kana magana da Abubakar Idris daga Gombe. Ana shan wahala wallahi na jama'a maganar da ke faru yanzu haka. Duk wanda ka ce ka ba tsohon kuɗi sai ya ce ma bai dai karɓi tsohon kuɗi ba sai dai sabon kuɗi.
Zuwa yanzu dai matsayar bankin ita ce ba gudu ba ja da baya, cewa da zarar ranar 31 ga wata ta yi to shi kenan tsaffin kuɗi sun daina aiki. Nasiru Adamu Ilhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka damke wasu gaggan 'yan damfara 'yan asalin wasu ƙasashe da ma wasu 'yan Nijar ɗin, baya ga wasu miyagun kuma da aka kama, ciki har da tsaffin jami'an tsaro. Silabar ma gare ka.
Gungun farko na mutanen da binciken 'yan sandan farin kaya ya ritsa da su na kunshe da wasu 'yan damfara kimanin 12 'yan asalin ƙasashen Afirka ta Yamma da na Afirka ta Tsakiya. Waɗannan mutane da ke amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wajen shirya gadar zare sun damfari kuɗaɗe sama da miliyan 300 na sefa da sunan odar kayan yaji da zuma, kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda Commissaire Principal Dr. Abu Muntari ya bayyana wa manema labarai.
Daga cikinsu akwai namu mutane 'yan gida Nijar guda 2, mutanen Kamar guda 5, na Cote d'Ivoire guda, na Burkina Faso guda, na ƙasar Ghana guda, kuma da kwai na Benin guda 2. Aikinsu tsararre ne. Misali da kwai ɗaya daga cikinsu shigan mahaukata shi kai, shina yawo cikin ma'aikatan ne tashan motoci, shina tsintar takardun da an kayar da cikin kwandon shara waɗanda ba ka jibi suna da wani amfani, waɗanda ake a samu wani labari bisa kan mutum, suna shina nan, lamba waya tana nan, duk da wasu abubuwa waɗanda ya kamata a samu bisa kai gare ka, sai su kira mutum. Wani nina wani ai ka san nauri kaza, su dai shafa ma mai gabaki kai ka kayar da su zuma muke so, ko kuma su kayan yaji na kwarai waɗanda ba su da garwayi tun ma wajen noman su ba sa taki gare su, sai a ce maka a wani mutum da ke sashi na ƙasar waje, ko ko su waɗannan kayan yajin wani deji na wata otal ka so ne, sai su ce ma ga inda za ka samu wannan abu, kuma ga mai so din shi ma sai ya kira ka ya ce maka eh warilla ina so, ko mai dama nake so, ka tai wuri kaza ka same shi, da mai son da wanda za ka sayan gare shi duk bakinsu ɗaya, da ka aika masa kuɗi ba ka ƙara samun labarinsu shi kenan.
Haka kuma 'yan sandan na feshi sun yi nasarar kama wasu mutane 5 da suka ɗauki lokaci mai tsawo suna hanawa mazauna birnin ya mai barci, inda sukan bi dare wajen fasa manyan shaguna ko kai farmaki a gidajen mai, tare da gamin bakin wani tsohon jami'in tsaro da ke amfani da kakinsa don ɓadda sau.
Sa'idin da ake wannan sata shina cikin mota na shina gana abin da aka lokacin da za a kama waɗannan ɓarayin sai shi fito, kamar za shi hana a yi sata, alhali ba hana satan ne ba saboda shi ma ɓarawan ne, don shi sa waɗannan masu satan nan su tsere su sulluɓe shi kenan sun sha. To waɗannan sun aikata sata ko wajen sitasiyon guda 3 kuma da babban shagogi guda 3, kuma da sace-sace da aka yi na azu a sabci abu gare ka a sawuka kamar za aka shika dole ka bada na saluloli ko kuma wasu na jikuna waɗanda mata da suke ratayawa.
Alƙali mai shigar da ƙara a babbar kotun ya mai Sha'ibu Musa, wanda ya ziyarci ofishin 'yan sandan feshi don ganewa idanunsa 'yan takifan da aka kama, ya jinjina wa 'yan sanda da wannan jan aiki.
Je voudrais aussi par la même occasion vous encourager à persévérer dans la même lancée.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, kada amanta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama, zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi, a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka, duniya tafin hannu. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar cutar coronavirus, wani mataki da ƙwararru da dama suka yi ittifaki a kan shi ne takunkumin rufe baki da hanci na taimakawa matuƙa wajen daƙile bazuwar cutar a tsakanin al'umma. Sai dai wannan mataki na amfani da takunkumin ya jefa wani rukunin mutane cikin halin kakanikayi, musamman idan suka tashi yin mu'amala ta yau da kullun da sauran jama'a. Wannan rukunin mutane ba wasu bane illa kurame ko bebaye, domin takunkumin baya bari su kalli labban mutane domin fahimtar abin da aka faɗa. Dalilin kenan da yasa wata ƙwararriya ta kirkiro da wani takunkumi mai ratsin da za a iya ganin bakin mutum. Yau kan wannan batun shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari a kai. Sunana Mahmud Lalo. Brenda Schatz jagora ce a shirin yare ko harshen bebaye a Jami'ar Cornell da ke nan Amurka. A lokacin da annobar coronavirus ta barke, bata yi tsammanin cewa takunkumin rufe baki da hanci zai iya haifar mata da matsaloli da dama ba. Schatz, wacce aka haifa da lalurar kurumta, ta fahimci cewa ganawa da mutane sanye da takunkumi abu ne da zai yi matukar wuya a gare ta. To kamar shat, sama da Amurkawa miliyan 48 na fama da wani nau'i na larurar kurumta, kuma suna fuskantar irin wannan matsala tata.
Communication
ta ce za a iya aikawa da sako ta hanyoyi da dama, kamar ta hanyar amfani da alamomi na fuska ba tare da an furta magana ba. Kwatsam, sai ga shi takunkumin rufe fuska ya toshe wannan hanya ɗaya, wacce ake iya zantawa da mutane waɗanda ba sa amfani da tsarin yaren kurame da Amurka ke amfani da shi.
To hakan yasa zuwa kantin sai da magunguna ko na yin cefane ya zama abu mai matuƙar wuya ga masu larurar kurumta ko bebaye, saboda fuskokin masu kantunan duk a rufe suke.
Kamata ya yi waɗanda ke aiki a irin waɗannan shaguna, don suka fahimci cewa mutum baya gane maganarsu, sai su yi amfani da basirarsu su zama masu haƙuri. Su yi tunanin menene yasa mutum baya fahimtar maganarsu.
Anne McIntosh, farfesa ce a Jami'ar Maryland Global Campus, tana kuma fama da larurar ta kurumta ita ma. Ta kuma kirkiro da wani takunkumin rufe fuska na musamman, wanda zai ba da damar a riƙa ganin bakin mutum. Wannan shi ne takunkumi na farko da hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta amince da shi. Shekaru da dama da suka gabata, McIntosh ta yi tunanin kirkirarsa bayan da aka yi mata tiyatar gaggawa a lokacin ta zo haihuwa.
Abin da ya kama daga masu jinya, likita da sauran ma'aikatan asibiti har zuwa mijina, dukkansu sun saka kayan tiyata, ciki har da abin rufe fuska. Hakan ya hana ni samun damar karanta labbansu domin na fahimci me suke faɗa.
To, yar kofar da aka bari a jikin takunkumin, wacce za a iya hangen bakin mutum, kan bada damar karantar abin da mutane ke faɗa da kuma yanayin fuskokinsu. Babban abin lura a nan shi ne, asibitoci na buƙatar wannan takunkumin rufe fuska, kuma tun gabanin ɓarkewar wannan annoba, bebaye kan fuskanci ƙalubalen fahimtar likitoci. Amma halin da aka tsinci kai a yanzu ya ƙara dagula al'amura.
Za a iya kwashe kwanaki, makonni ko ma watanni, jariran da aka haifa ba za su ga wani yayi murmushi ba, saboda kowa na sanye da takunkumin rufe fuska. Wannan zai iya kawo cikas wajen shakuwarsu da sauran jama'a da masu kula da su.
To, alƙaliman da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar sun nuna cewa kusan kashi 5 na adadin al'ummar duniya, wato kusan mutum miliyan 466, na fama da nau'o'i daban-daban na larurar kurumta, kuma za a iya amfana matuƙa da takunkumin rufe fuskan, wanda zai ba da damar a riƙa ganin labba da fuskokin mutane. Masu saurare, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maxim Moskalkov da Julie Lethes Gresham, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Kuma saurare sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Maryam Aminu Kano Maida tare da Aminu Kano Maida Garko, inda suke cewa VOA Hausa, ku mika mana sakonmu zuwa ga al'ummar Najeriya mai addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar kuɗin da ƙasar mu ke fuskanta. Can muka gano wasu na kwana da yunwa saboda rashin karɓar tsofaffin kuɗi. Sakonmu na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga Yakubu Mai Aski da Sanusi Madati da Mamman Sare Dauda da yaro Boniya garin Malam da Malam Kura garin Sarkin Noma jihar da magaram Alhassa na faɗi sunayensu daidai, inda suke cewa salam sashen Hausa na VOA. Tabbas muna jinjinawa shugabannin ƙasar Burkina Faso da suka ci ficewar sojojin Faransa daga ƙasar Burkina Faso. Wannan abu yayi daidai, mu dai fatanmu anan shine Allah ya sa hakarsu ta cimma ruwa. Shi kuma Mahmud Salihu Kaura na Moda daga jihar Zamfara cewa yayi tabbas akwai ƙamshin gaskiya a zargin da dan takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar APC mai mulki wato Bola Ahmed Tinubu yayi na cewa gwamnatin tarayya na yi wa takarar shi bita da kulli ganin yadda gwamnati ke ci gaba da kullo da tsare-tsare masu rauni ga 'yan ƙasa a daidai lokacin da ya rage wata guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa. To sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga Babangida Buba, inda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Za mu yi amfani da wannan dama wajen kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya kan batun sauyin kuɗi wanda ya jefa al'umma cikin mawuyacin hali, wanda akwai buƙatar ƙara wa'adin karɓar tsofaffin takardun kuɗaɗe tare da samar da sabbin kuɗaɗe a wadace da gujewa asarar da masu ƙaramin ƙarfi da ƙananan 'yan kasuwa ka iya fuskanta. Daga ƙarshe, muna fatan kukanmu zai je kunnen wanda aka yi don su. Masu saurare, mun gode, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Ke ba an gode miki da wannan. Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
To a yau juma'a jami'an sojin Ukraine suka ce sojojin Russia na ci gaba da kai farmaki a Ukraine, abinda ke jaddada buƙatar Ukraine ta samun ƙarin makamai daga ƙasashen yamma. Jami'an Ukraine din sun ba da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai a yankunan arewaci da arewa maso gabas da gabashin Ukraine. A cikin jawabinsa na yau da kullun ga al'ummar ƙasar a jiya Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana jin daɗinsa ga ƙaruwar adadin ƙasashen da ke yin alƙawarin samar da makamai da suka haɗa da tankokin yaƙi a daidai lokacin da suke matsa lamba kan buƙatar gaggawa kai musu makaman da aka yi alƙawari. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a yau juma'a a matsayin martani ga makaman roka da 'yan bindiga daga yankin Falastini suka harba. Musayar wutar ta zo ne a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar tashe-tashen hankali bayan wani ƙazamin farmaki da sojojin Isra'ila suka kai. Koriya ta Kudu ta nuna damuwarta game da wasu matakan Amurka game da girke makaman nukiliyar Amurkan, abinda ake gani ƙasashen biyu za su fi mayar da hankali a kai a lokacin ziyarar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a birnin Seoul. Austin, wanda zai isa babban birnin Koriya ta Kudu ranar Litinin, ana sa ran zai gana da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol, kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar suka bayar da rahoto.
Sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci wani shirin namu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage, wadda ta taya na gabatar da shirin, da producermu Dadi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.